Barka da wannan hantsi mai sauraro. Da fatar an yi shagulgulan karamar sallah lafiya. Allah ya sa mun yi azumi karbabbiya. Amin. To idan mai sauraro na biye da shirin ciwon yamace a makon jiya, mun yi waiwaye akan Hajiya Halima Kyari Joda, zababbiyar shugabar karamar hukumar Fika a jihar Yobe, wacce muka zanta da ita kafin zaben kananan hukumomin da ta yi nasarar lashewa domin jin yadda al'amuran shugabanci suke kasancewa. Sannan mun tattauna da Amna, wato Hauwa Balagaidan, shugabar Gender and Special Needs, a game da irin ayyukan da take yi a fannin aikin sakai. Amma kunjiyan mun kwana akan bayanan Amna, inda take cewa
taba rayuwar mutane kusan 2000 ko fiye da haka ba karamin abu bane, musamman ga karamar kungiya da take ba wani international kungiya ba, kuma ko da ma a ce kungiyar gida ce ba wata babba sosai bane, kuma ba wai a cikin Yobe kadai bane, muna yin operating cikin Yobe da kuma wajensa. Burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara, mu ci gaba da taba rayuwar mutane ta hanyar ci gaba da za ta taba kasar mu baki daya, ba wai individually kadai ba. Kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane, saboda ta haka ne za mu iya haduwa mu taimaka, ba za mu iya yin mu kadai ba, dole sai mun hada hannu tukunna za mu aiki tare, kuma za mu cimma burinmu insha Allah.
To daga nan za mu dora a yau. Ai sauraro lafiya.
Mu koma batun auren da kika yi, wanda kika ce bayan dan lokaci kalilan auren ya mutu yaya wannan rabuwa taki da mijinki ya shafi rayuwarki, kuma ta yaya kika tunkari wannan al'amari?
Kin san dama an ce shi rayuwa na aure da kuma mutuwa duk abu ne da idan lokacin sa yayi babu makawa. Kuma idan muka yi la'akari da irin environment da muke, akwai al'ada, addini, akwai abubuwa da dama da suke kewaye da ƴa mace, suka sa mace duk motsin da za ta yi kadan sai ta dan ji a jikinta karfa in yi kaza a ce min kaza ne. To lallai mutuwar aure na ya taba rayuwata ta positive way da kuma negatively. To amma gaskiya ni a zahiri ba zan ce ya karya min gwiwa, sai ma kuma kara min karfin gwiwa da yayi, na ganin cewa to yanzu fa ya kamata na tashi, yanzu ya kamata na yi kokarin canza mutane tunanin su na idan mace auren ta ya mutu ba ta da wani daraja da kima a idon mutane. To wannan abin na sa a raina, kuma na ci gaba da dadircewa. And then kin san dama dole akwai stigmatization, maganganu da yawa ta kashe auren ta, ta fito da sauransu, kuma musamman idan muka yi duba da a wannan lokacin ina da karancin shekaru. So duk wannan abubuwan ya taso saboda yanayin al'adar mu. To amma dai gaskiya wannan bai taba karya min gwiwa ba, kuma bai taba sawa naji cewa ni na bambanta da sauran mutane ba, ina yi rayuwata ne kamar yadda kowace mace za ta yi, kuma na sawa kaina haƙuri. To ko da nazo ina fuskanta ban ji ciwon sa ba, ni dai kawai abin da na sa a gabana shi nake yi, kuma nake addu'a, kuma Allah ya bani iko da juriyan haƙuri da duk abin da mutane ke faɗa.
To Hajiya, akwai sauran bayanai?
Akwai maganan kiwon lafiya, musamman ma wajen bangaren mata masu juna biyu da kananan yara. Kananan yara dinnan suna son abinci na musamman mai nutrition, saboda haka shi ma kiwon lafiya muna nan muna sa hankali a wajen al'amuransa.
To wannan tambayar taki ce Amna,
a bayaninki kin nuna cewa karatun da kika yi ba kika yi matakin digiri ba a lokacin, amma kika samu kika ganganta kika kammala bayan da kuka rabu, ko akwai wasu dabaru da kika yi amfani da su domin taimakawa na baya su ma su fahimci irin al'amura makamancin wannan idan koda ya faru da su?
Aurena yana dab da mutuwa, na shiga jami'a na fara karatu. To koda bayan auren na ma mutu ban ji cewa wannan dalili ne zai hana ni ci gaba da makaranta ba, duk da dai na fuskanci kalubale sosai a wannan lokacin, amma ban taba jin cewa zai iya hana ni abin da nake ba. Idan akwai matakin da na kai ma har ake bani shawara to kawai ki bar makarantar mu, ki koma wani makaranta daban, tunda nan din akwai challenges da yawa, amma dai na nuna cewa ni dai kawai tun da na fara zan yi insha Allah, Allah nake roƙa kuma zai tsaya mu kuma alhamdulillah nayi. And dan kuma nayi amfani da wannan dama wajen fadakar da mata akan su fahimci yanda rayuwa yake. Wani lokacin nakan hada taro, wani lokacin nakan zauna a cikin hira na fada mata, musamman wanda irin waɗannan abubuwan ya shafe su. Na gaya musu cewa idan hakan ya same ki muƙaddari ne, ba wai an ce ƙarshen rayuwarki bane, kuma wannan abu ne da addini ma akwai shi, kuma idan muka duba tarihi ma na da an samu irin wannan abun, duk da dai ba a so ya kasance, to amma in ya kasance da ke babu yanda zai. Idan na fahimci mace tana da ƙarancin shekaru kamar yadda ni ma nake da ƙarancin shekaru a wannan lokacin, nakan yi ƙoƙarin na nuna mata cewa ba lasisi bane da aka baki na cewa zaki shiga duniya ko kuma ki dinga yin wani abin da bai dace ba, saboda yanzu kin taba aure ka dauki wani hanya da ba shi ba. Kuma nakan ba su misali da kaina, da aure na ya mutu ni ban ji cewa zan ji in fada ko wani hali ba, no, na kama business ina akan wannan nake rayuwa ta, kuma alhamdulillah ba abin da na nema na rasa har zuwa wannan matakin da nake. Ba ma fatan aure ya mutu, kuma ba ma so aure ya mutu, to amma idan har ya kasance sai mu addu'a. Ina kuma jan hankali ga mata, musamman ga sunan da zaki je an bawa mata abu akan wannan suna. Ina ga na dan dauki lokaci ina iya kokarina in ga ya za a yi mu wanke abin da ake kallon matan da suka yi aure suka fito, to amma kuma wannan din ba zai yi ba saboda akwai bata gari, to amma ni sai na dauka kaina cewa zan iya kokarina wajen ganin na nuna opposite side na tunanin mutane, da ire-iren waɗannan abubuwan a raina na tashi a kira ka da suna daban-daban a ci mutuncin ka duka dai a ta maganganun ka da sauransu. Na yi hakuri na toshe kunina kuma na ci gaba da addu'a, kuma alhamdulillah Allah ya albarkace ni da iyaye masu fahimta, kuma su ma suka dage min da addu'a har na kai wannan mataki.
To Hajiya, kamar wasu kalubale ne da baki hangen su ba a da, yanzu kike fuskanta a matsayinki na shugabar karamar hukuma?
Shi abinda na ga ban hange shi ba kafin in shigo suna da yawa, dan ba za ka san cewa a cikin karkara inda kake kana ganin kana wucewa akan hanya akwai wa'ansu da ba za ka sanin ba sai ka zo. Alal misali, akwai wata ran wani ya buga min waya da daddare ne, muka gaisa sai nace wake bisa layi, sai ya ce mun eh to ba za ki sanni ba, amma da Allah ni daga ƙauye kaza ne, akwai wani ƙauye da ake ce masa Janga Malam Garba, ya ce wannan ƙauye akwai matsalar ruwan sha, dan sai an shiga cikin tsaunuka an gangara an tafi ƙasa, sannan za a tona rijiyar. Ita rijiyar kanta in aka tone ta za ta kai kaman gaba biyu, to amma sai an zauna an jira ruwa ya taru sannan a ɗiba, to kin ga ba za ka yi tunanin akwai haka ba. Kuma idan wanda ya shiga ya ɗebo ruwan in har ya yarda ya sayar maka, to jarka 25 liters ɗin nan ya kai 200, faran ma da azumi suka ce yana kaiwa har 250. Ranan Hajiya ban yi baccin kirki ba, ba zan ce ban yi bacci ba, amma wallahi duk juyi da zan yi da wannan nake yi, ina idar da sallah azkar ma ni a hanya na yi shi. Muka fita na dinga bubbuga waya a su department ɗin da abin ya shafe su, in kira wannan kira wannan, muka haɗa wani ƙauye inda za a ɗauki hanyar shiga wannan gurin. Hajiya da na je wa abin ya bani tausayi, lalle ga gurin su kurin noma ne sosai, don wannan gurin zaka iya noman kama ko ba taki saboda yanayin ƙasar su, amma babu ruwa. Nace a kai ni inda ake ɗiban ruwan nan, da muka je na tsaya a bakin abin nan ɗin, sai nace ina ne, sai suka ce nan ne za a shiga, ta ina za a bi ina, suka ce haka nan. Misalin da zan baki kamar mutum ne yana kan bene, sai a ce ƙasan benen nan, nan zaka sauko daga kan benen ka tona rijiya sannan ka ɗebi ruwan nan, kuma har yanzu ka sake haurawa ba tare da wani matakala na musamman ba. Sai nace to yanzu daga nan ina rijiya take? Suka ce kin sauka ciki, sannan kin sauka cikin ma zaki dan yi tafiya kamar misalin kilomita 1.5 hakan nan kafin ki iske inda ma suke tonan rijiya. Nace to bari mu gwada. Muka gwada muna gangarawa, muka shiga cikin tsaunin nan, muka kama tafiya muka je muka tar da rijiya. Dabbobi akuya har rawar kanta, sai da ta durƙusa tukunna ina kallon su suna tafiya suna taka burki, tana durƙushe kafanta ne daya take miƙawa gaba, ukun nan duka tana kansa a durƙushe tana jan bayan cikinta, wanda idan normal abin nan ne zaki ga akuya a guje za ta tsalle ta haunan ta tsalle ta haunan, to ba haka bane a can. To da muka shiga sai na je na samu mata da ƴan mata tinkin kawai a bakin rijiya, suka diba ina kallon su suna faman hawa har su fita. Nace eh to na ga dalilin da yasa poster zai kai 200 a garin nan. Bayan da muka fito sanadar zaya na zo jiya, na je na ga mai girma gwamna, ce bai taba jin wannan labarin, sai ya ce to insha Allah za a yi musu boho. Sai a ba su hakuri. Ce shi wani abu dama in ba an je an gani ba za a tabbatar ba. Nayi godiya kaman a gidana za a yi wa boho dinnan saboda inda abin ya dame ni. To kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da boho amma boho din ya baci. Su ma kazalika ɗebowa jiki suke su taka su tafo wannan kwazazzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su ɗebo ruwa. Ya girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu yace maza tunda akwai wa'annan na kusa din su kuma a je a gyara musu. Muka zo aka gyara bohol ruwa ya bulbula. Su wannan nagarin sun samu sauki. Amma har yanzu wa'ancan din suna da dan amalanken su sai su tattara sai su zo wannan bohol din su ɗebi ruwa su koma garin su a hakan ma su suna ganin ya zo da sauki. To wannan kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin irin ƙalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tattara su.
Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.